sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin Juma'a 10 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku masu kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yaku mai kiri ne tare da Alheri Grace Abdu. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar hukumar zaben Afirka ta Kudu ta fara kirga ƙuri'un zaben da aka yi a ranar Asabar, kuma ta ce za ta fitar da sakamakon zaben tsakanin kwanaki 7 kamar yadda dokar ƙasar ta tsara. Za mu kuma kawo muku shirin kallabi wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun nan kasar Amurka da sakonni da kuka aiko mana, sai kuma wato nasiha kenan na watan Ramadan. Amma duk sai an gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta kwace wani jirgin dakon kayan Koriya ta Arewa sabili da ke ta sharuɗan takunkumin ƙasa da ƙasa, mataki irinsa na farko a daidai lokacin da ake ƙara takun saka tsakanin ƙasashen biyu dangane da ayyukan makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. Hukumomin ƙasar Indonesia sun kwace jirgin mai suna Wise Honest, jirgin dakon kayan Koriya ta Arewa na biyu mafi girma a watan Afrilu shekara ta 2018, yayin da yake safarar ton 25,000 na coal zuwa Indonesia da kuɗinsa ya kai $3 million. Daga baya jami'an ƙasar Indonesia suka miƙa wa Amurka jirgin a watan Yulin da ta gabata. Jami'an sun ce yanzu haka jirgin yana hannun Amurka kan hanyar sa zuwa Samoa, kuma suna neman a ɗauki mataki a kan jirgin. Jirgin dai mallakar wani kamfanin sufurin jiragen ruwan Koriya ta Arewa ne da ake dangantawa da rundunar sojin ƙasar, wanda yake jerin kamfanonin da ma'aikatar kuɗin Amurka ta sa wa takunkumi. Ana amfani da jirgin ne wajen dakon coal mai zuwa China da waɗansu ƙasashe, a kuma yi safarar manyan kayan aiki zuwa Koriya ta Arewa, abinda ya saba wa takunkumin Amurka da kuma na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga cewar jami'ai. Ƙasar China ta ce a shirye take ta ɗau mataki idan har Amurka ta aiwatar da sabbin harajin da take barazana kan kayayyakin China, yayin da babban jami'in tattaunawa kan harkokin cinikayya ya iso nan Washington domin wani zagayen tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rikicin cinikayya. Babban mai ba shugaba Xi Jinping shawarwari kan harkokin cinikayya Liu He zai zauna da wakilan Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lingzina da sakataren baitulmalin Amurka Stephen Mnuchin kwana ɗaya kafin ranar aiwatar da ƙarin harajin daga kashi 10% zuwa kashi 25% zai fara aiki. Shugaba Donald Trump ya yi niyyar ƙara harajin ne a yau Juma'a, bayan da ya zargi China da yin amai talashi a tattaunawar da aka ɗauki watanni ana yi.
They broke the deal. So they're flying in. The vice premier tomorrow is flying in. Good man.
Yace sun saba jejeniyar. Saboda haka za su shigo na Amurka. Mataimakin prime minister zai zo gobe. Mutumin kirki ne. Amma sun saba jejeniyar. Bai kyautu su haka ba. Sabili da haka za su gane kuskurensu. Ba laifi ba ne mu karbi sama da $100 billion a shekara. $100 billion. Ba mu taba yin haka ba. Sai dai kakakin ma'aikatar ciniki na ƙasar China, Gao Feng, ya shaida wa manema labarai a China cewa a shirye suke su cimma matsaya da Amurka, sai dai ba za su miƙa wuya bauri ya hau ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen yakin Amurka USS Abraham Lincoln da kuma na yakin samfari B-52 guda hudu sun isa gabas tsakiya biyu bayan fargaban da ake yi cewa Iran tana shirin kawo waɗansu sassan Amurka hari. Kakakin rundunar sojin captain ɗin mayakan ruwa William Auburn ya shaida muryar Amurka cewa jirgin dakon kayan yakin ya isa inda ake bukata ajiya Alhamis ya kuma ce jirage biyu samfarin B-52 sun isa yankin ajiyar su ma sai kuma guda biyu suka isa ranar Laraba. An girke jiragen yaƙi ne a sansanin mayakan saman Amurka da ke kata bisa ga wani bayanin jami'in tsaro da ya nemi a sa sunansa. An kuma buƙaci ƙarin kayan aikin ne a gabas ta tsakiya bayan da aka ga take-taken Iran da suka nuna cewa tana da wani shiri, bisa ga cewar kwamandan rundunar mayakan ruwan General Kenneth Frank McKenzie. Daga ƙarshe wata mace haifaffen ƙasar Rasha da ta rika damfarar mutane da ƙarya cewa ita 'yar wani hamshakin mai kuɗi ne za ta shafa shekaru 12 a gidan yari. An yankewa Anna Sorokin 'yar shekaru 28 da haihuwa da ake kuma kira Anna Delvey hukunci ne a jiya Alhamis a birnin New York wata guda bayan samunta da laifi. An kuma cita tarar dala 24,000 aka kuma umarce ta da ta biya mutane da ta damfara kusan dala 200,000.
Labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar zaben Afirka ta Kudu ta fara kirga kuru'u a jiya Alhamis wuni guda bayan zaben majalisar wakilan ko kuma majalisar dokokin kasar kenan wanda ake sa ran jam'iyyar African National Congress wato ANC a takaice da ta dade tana mulkin kasar zata fuskanci kalubala. Sakamakon da ya fara fitowa ya nuna ANC mai mulki tana kan gaba da 'yar karamar rata. Ga fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Anita Powell daga Johannesburg. Dama ce ana sa ran za a gudanar da zaɓe mai tattare da al'ajabi a Afirka ta Kudu da ake yi wa lakabi Rainbow Nation wacce take cika shekaru 25 da fitowa daga mulkin wariya. Yayin da jami'an zaɓe ke kirga miliyoyin ƙuri'u a hankali a jiya Alhamis, sun sanar cewa za su gaggauta gudanar da bincike akan ƙorafe-ƙorafen cewa wasu 'yan ƙasar sun kada ƙuri'u fiye da ɗaya. Bayan sun share alamar tawada da aka dora a kan babbar yatsarsu, jama'an sun ce an riga an kama mutane hudu da laifin kada kuri'a fiye da ɗaya. Masu sharhi a kan siyasa sun bada mabambantan ra'ayoyi a kan sanarwar gudanar da binciken. Rav Metega ya ce yana da damuwa ga wannan mataki, abinda ya ce zai kawo jinkiri wurin fitar da sakamakon zaɓe, kana hakan zai iya haifar da matsaloli. Wannan babban al'amari ne, bamu taba ganin irin haka ba. Wannan mataki ana bude wata kofa ce mai tattare da matsaloli, saboda wannan bincike zai sa mutane da dama su yi ta korafe-korafe. Idan kuma aka ce ba za a fitar da sakamakon zaɓen a ranar Asabar ba, to ina ganin matsala ce. Shi ko mai sharhi akan siyasa Angelo Fick ya ce bai ga wata damuwa ba akan wannan batu.
The audit that's just been announced by the ISC, I think, is a measure of their confidence in.
Ya ce wannan sanar da bincike da hukumar zaɓen ta sanar, hakan na nufi sun yi imani da matakan da suka tabbatar, kuma hakan na nufin tsarin su na aiki sosai. A don haka sun yi imani babu wata matsala, kana za su nemi tabbacin ƙararraki da aka kai musu bisa tsari mai zaman kansa. A lardin Gwatin, inda ake da mafi yawan al'umma, jami'in hukumar zaɓe Botimelo Munaki ya faɗa wa muryar Amurka cewa jami'an zaɓen kaɗai ke da alhakin duban batun da fara a zaɓe.
I can confirm that counting is going well at our voting centers around the province.
Ya ce zan iya tabbatar da ana ci gaba da kirga ƙuri'u a cibiyoyin zaɓe a faɗin lardin. An kuma kawo ƙarar wurare da aka samu labarin aikata don fara, kamar kaɗa ƙuri'a fiye da ɗaya. Ya ce hukumar zaɓen ta nemi jam'iyyun siyasa su gabatar da shaidan zargin da suke yi, saboda a iya a gudanar da bincike a kai. Ana sa ran jam'iyyar ANC da ta kwashe shekaru da dama tana mulkin ƙasar ce za ta samu ƙuri'u da yawa. Kana sai babbar jam'iyyar adawa ta Democratic Alliance da sabon jam'iyyar Economic Freedom Fighters ta masu ra'ayin 'yan gurguzu. Jam'iyyar ANC ta sha fama da zargin cin hanci da rashawa da kuma rashin iya tafiyar da tattalin arzikin ƙasa. Abin da ya baiwa masana harkokin zaɓe al'ajabi shi ne tasirin da jam'iyyar Afrikaans wacce ake kiranta a turance Freedom Front Party. An da ya kafa wannan jam'iyya ce da zummar kare muradun farar fata a ƙasar marasa rinjaye. Jam'iyyar ta zo gurbi na hudu a kirga ƙuri'un farko, wanda a baya a shekarar 2014 ta samu kashi ɗaya kacal a cikin ɗari, inji Fick.
It is, I think, an electoral surprise, but it isn't a political surprise.
Ya ce haka ne, ina ganin wani al'ajabi ne a zaɓe, amma ba abin mamaki ba ne a siyasance jam'iyyar Freedom Front ta ƙara yawan ƙuri'unta a zaɓen Afirka ta Kudu. Ya ce mun ga yadda mutane da dama suka dawo daga rakiyar babban jam'iyyar adawa da wasu jam'iyyun ƙasar masu ra'ayin 'yan mazanjiya da suka samu goyon bayan jama'a akan haka, sabili da halayensu tsakanin shekaru biyar da suka shuɗe. Jami'an zaɓen sun tabbatarwa waɗanda suka ƙada ƙuri'unsu za su fito da sakamakon zaɓen tsakanin kwanaki bakwai kamar yadda dokar ƙasar ta gindaya.
Madalla fasarar rahoton wakilin Amurka kenan, muri Amurka kenan, Anita Powell daga birnin Johannesburg. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Zama sujada
ya rabbana ladi maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
na duba bin da nabi cikin da yam da nakai shedin ce kawai nagode ma Allah da annabi ya duba ni tun lokacin da nake jinjiri babin da zance shedin durko san so mu zikiri masani kai kade ne ba wanda kama da kai ga girman kai ya Allah kai ne sarkin sarakai cikin safari shin ga zafin rana ce mene kaman butulce ma mahalci na kai ce farfado in koma ga ubangiji na fada ka ce ka tsarin muta ka
tsare wa dalla da fata an shakata da wannan wakar sai dai ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu karfe 3 ne da minti kusan 14 a nan Washington wato na dare kenan, ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu Habiba Ali. A makon da ya gabata, malama Habiba ta fara bayani ne akan irin kalubalen da take fuskanta a wannan sana'ar tata, inda ta ce
to wahalan da muke sha a custom dan samun na'urorin nan ma ba kadan bane. Har custom office din naje a Lagos, naje wallahi mutanen yana gani na kawai ma ya fara zagi na.
A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, ga yadda ta ci gaba da bayani.
ni na san da namiji ne ya tsaya gaban shi ba zai iya wannan ba, saboda ya san ko me ya ce shi ma namijin zai nuna mishi shi ma yana da ƙarfi in ya kama ma su yi fada, amma ka gani dole in ja baya. To yawancin lokaci sai kaga dole ko yaya kake turawa zaka yi abu da dole wani lokacin sai ka ja baya, saboda irin region
da nuna wariya da sauransu
yawa. So in lokaci kuma sai kaga ba zan je ba, zan sa ma'aikata na da yake su maza ne sai in sa to kukuje, saboda na san in namiji da ya tsaya da namiji to zai fi samun abin da yake. So yawancin zamu shiga irin ƙauyuka haka mu je mu samu masu kaman sarakuna ko hakimai. Ado Bayero gaskiya Allah ya mishi rahama, gaskiya ya taimaka mana aikin mu farko da muka fara sosai, saboda ya bamu buɗan hannu cewa kawai mu shiga Kano ko yaya muke son mu yi. Lokacin da muka je muka gan shi, to lokacin kuma ya haɗa mu da mai girma hakimin Wudil, watan shi ne makaman Kano yanzu dai. To shi ma gaskiya ya taimaka mana sosai, amma kaga farkon zuwa in naje haka dole zan sa su mazan da muka je tare da su za su fara shiga, sai sun gama magana sun yi kusa, to bari mu kira ita shugabar tamu. To lokacin ne ma za a zo a san cewa ai ashe mace ce. To amma dole dai
sai ana yi aiki, ke kuma kikan yi shigan aiki ne?
Zani na da mayafi na nake sawa kawai sai na ji, amma kaga da yake yawancin aiki na dai yana cikin yadda zan ga abin da ake yi, in ma mutane magana in musu irin bayanin da na san za su ji daɗi, kuma in ɗauki abin nan magana daga gare su da zan iya rubuta proposal da zai
mutane za su yi sha'awa,
ya su sha'awa su shiga da su. To ka gani aiki na kaman mafi saukin kenan. To sauran in muka samu kuɗin to zamu zo mu tsara wa zai yi wannan, wa zai yi wancan. In dai aka bani murhu yanzu zan iya ginawa, amma ba lallai sai na yi ba tunda akwai masu yi, kuma muna koyar ma matasa a garurukan ne su suke yi kuma su suke samun kuɗin da suke yi.
To kin ce kuna koyar da matasa, kuka samu mata a cikin waɗannan?
Akwai mata sosai ma, yanzu kuma muna da wani program da muke ce ma matan Arewa Sosai Initiative. Matan Arewa nan abinda muke tallafa musu da su shine mukan ba su da da farko da muka fara su suke kwashe fitillin nan suke zuwa su saida shi, su samu commission din su na 20% kashi 20 a cikin kashi 1. To kaga ko ba komai ta samu wani abu, ta taimaka ma iyalinta, kuma kaga mata suna da wannan in sun fara abu dai suna son su ga ya ci gaba da mi. Kuma a cikin hakan kuma Matan Arewa Sosai kuma muka samu in muka sa solar dryer, in kaman an gama noman tumatir, an gama noman barkono, ba abinda solar dryer yake a lokacin, sai suna busar da su mangwaro ne, su pineapple ne. Muka yi ta packaging kaman wasa, kawai a Facebook na faɗa na ce Matan Arewa fa suna da mango da pineapple
aka busar da su.
To mun saida su har Malaysia, har Liberia, har America, mutane su kai order. To kaga matan ne yanzu
ni ma na taba cin wani amma ban san da ya fito ba daga wani African store a New York.
To yana to ban sani ba dai, kaga dole sai ana yi ana samun yana da wahala, amma to sai a hankali.
To idan irin kun huskanci yadda ake mata ke ko kuma ake miki irin wasu maganganu, ina oganki aiki ba ke bace tunda mace ce ke ba a yadda da ma abin ba, yana iya kakkarya miki gwiwa?
To da yake ni ina ganin Allah ya yi ni dai da zuciya zuciya mai bana
yadda nake saurin karaya.
Ni ina ganin kaman in ma aka ce ga tsauni a gabana, aka ce kuma ba akwai abin da ke bayan tsaunin nan da zai taimaka ma aikina, in ma ba hanya to zan fara hawa ba.
Zaki hawa tsaunin?
Zan ta hawa har sai na kai, don komin dadewa na san dai sai ka samu cin nasara. Ni ina da wani abu a zuciyata da nake faɗa kullum, san ce in dai ka sa rai ka nuna ma Allah kuma ga abin da kake so, to ba ruwanka da yadda za ka yi, za ka daga daidai za ka yi.
Gaskiya kina da imani?
Yawa, ni wannan
abin da kake yi.
Yawa, ina da imanin abin da nake yi. Ni ina ganin ba zan cuci mutum ba, ba zan kawo maka abin da zai cuce ka ba. In dai duk wannan abubuwan da yake dai humanity sake ba za ka iya bata wa mutane ba.
Haka.
Ina ganin kawai kaman ka samu white paper ne daga wurin Allah, kawai ci gaba ka yi abin da ka yi.
In ka samu izini daga Allah.
Shi kenan, saboda haka ko ka fara ko kin fara kina yi, kika zo kika fuskanci wahala. Eh, to wani wahalan zai iya saki dan koma baya. Gaskiya ana ci. Wani lokaci ma har ciwo nake yi.
Allah sarki.
To masu sauraro, anan zamu da sa'a 20 mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah, kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Habiba Ali da Baba Yakubu Makiri da ya hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
yauwa dalla. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun nan Amurka.
Jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jarida Express ta Washington Post, inda aka rubuta labari hukumomi a jihar Colorado na yammacin Amurka sun ce wasu dalibai maza biyu dauke da bindigogin hannu sun kashe wani dan ajinsu kuma suka jikkata wasu guda takwas a wani hari da suka kai a wata makaranta. Harbin ya faru ne a wurare biyu na makarantar secondary ta STEM School Highland Ranch da ke kudancin Denver, headquarters jihar. Shugaban yan sandan karamar hukumar Douglas, Tony Spolock, ya shaidawa manema labarai cewa sun isa makarantar bayan da aka bayar da rahoton jin karar harbe-harben bindigogi, kuma sun samu sun kama waɗanda ake zargi su biyu bayan wani dauki ba dadi. Sai jaridar The Hills, inda aka rubuta labarin kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri na Majalisar Dattawan Amurka, ta buƙaci babban dan shugaba Donald Trump ya bayyana a gaban kwamitin don amsa tambayoyi da suka shafi tambayar da aka taɓa yi masa a shekarar 2017 a wani yunkuri da kwamitin ke yi na binciken shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da ya gabata. Kwamitin dai ya sake maida hankalinsa akan babban dan Donald Trump bayan da tsohon lauyan shugaba Trump Michael Cohen ya faɗa wa kwamitin Majalisar Wakilan Amurka cewa ya zanta da dan shugaba Trump a ƙalla sau 10 akan shirin gina otel ɗin Trump Tower a birnin Moscow. Sai jaridar New York Times, inda aka rubuta labari kamfanonin shugaban Amurka Donald Trump sun rasa fiye da dala Amurka dala biliyan 1 daga tsakanin shekara 1985 zuwa 1994, wanda ya baiwa shugaban Amurka ɗin dama ya ki biyan haraji na shekaru 8 a cikin shekaru 10. Trump ya nuna kansa a matsayin ƙwararren ɗan kasuwa mai cin gashin kansa, amma ya yi asarar kuɗaɗe a kowace shekara fiye da kowane mai biyan haraji a Amurka, a cewar jaridar. Sai jaridar Epoch Times, inda aka rubuta labarin Prime Minister ƙasar Sin wato China Lu He ya isa Washington a wannan mako don tattaunawar da za a yi ta cinikayya tsakanin Amurka da ƙasar China, yayin da Amurka ke shirin ƙara kuɗaɗen haraji akan kayayyakin ƙasar a daidai lokacin wannan ziyarar tashi. Amurka na shirin ƙara harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 na kan kayayyakin da ƙasar China ke shigowa da su, waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala Amurka dala biliyan 200, kamar yadda wata sanarwa ta fito daga ofishin harkokin cinikayya Amurka. Ma'aikatar cinikayyar ƙasar China ta sha alwashin mayar da martani muddin Amurka ta fara aiwatar da ƙarin harajin akan kayanta. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya.
Kuma da Lalai da Zahrau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala, malamin madorin jihar Jigawa. Wannan kokari da mai juna goma jihar Kano yake yi na raba Kano masarautu hudu ko biyar, to hakika wannan kokari da yake yi mu da ba ma jihar Kano muna yi al'ummar jihar Kano fatan alheri. Kuma wannan masarautu da za a kirkiro guda hudu, Allah ya sa ya zama alheri ga mutanen da za a yi wa, kuma Allah ya kawo musu cigaban da suke fatan samu, Allah kuma ya kawo zaman lafiya a jihar Kano da Najeriya baki daya.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kunda mai kujerun karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shi ne a kan hukumar ba da wutan lantarki da ke karamar hukumar Rafi a kotun gina da kwadara, domin suna mana wulaƙanci musamman a wannan yanki, suna hana mu ta yanzu idan muka misali lokacin azumi ya zo, azumi uku kenan, ma'ana shekara uku kenan, duk azumi suna hana mu ta. suna rike wuta suna yin abin da suka gana suna nuna mana su cewa su ne saboda haka muna roƙo ga dukkan malaman mu da suke tafsiri a cikin wannan wata da su ne wannan mutane addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su inda ba shirya ba ne Allah canza mana su domin suna azantar da mu.
Assalamu alaikum direbe da umurin Amurka sunana Bambo Fatoskin daga tsohuwar kasuwa a garin Fatoskin a yau ina so na fara kira da jan hankali yau ɗan uwana al'ummar musulmi a wannan wata na Ramadana wannan azumi da muke yi da fatan Allah ubangiji ya karɓi wadani Allah ubangiji ya yi sa yi shi a sa'a Allah ya sa muna daga cikin wadda za a yanta a wannan wata na Ramadana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Murya Amerika sunana Sani Balak da ke guri Hausawar a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga Jesu Musa Allah da Katsina shugaban alfanin jihar Katsina irin namijin kokari da yake a kan al'umma a jihar Katsina. Ina masa fatan alkhairi wannan watan na Ramadan. Ni watan duniya yana ba da muhimmanci ko shekara a kan mutalladai kan kungiyoyi na addini irin wannan abin ci gaba ne da kuma irin abubuwa da yake yin alkhairi da kula da talakawa da irin raba kayan abubuwan abinci. Ina jan hankali Jesu Musa Allah da Katsina shugaban alfanin jihar Katsina. Na jihar Katsina al'umma jihar Katsina suna godiya da suka samu danin kirki mai kaunar tarkawan jihar Katsina da kuma mai son ci gaban al'ummar Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Suna kira ga Kanawa kwantar da hankalinsu game da kirkirowa sababbin gundumomi wato bangaren sarakuna da aka yi a jihar. Dama jihar Kano ya cancanta a ce tana da sabon masarauti kamar guda 6-4 amma tunda Allah ya sa wancan lokaci bai yiwu ba sai wannan lokacin to ya kamata su rungumi wannan kirkirowa sababbin masarauti Kano bibbiyu.
Yanzu kuma mun kai ga nasihar watan Ramadana.
Ni sunana Ustaz Muha Khalil Malam Danyaro, mamba ne na kungiyar addinin musulunci ta kasa cewa da Association Islamic de Niger IEN. Abinda za mu yi ma kanmu nasiha da ƴan uwa musulmi duka, musan Ramadan wata ne wanda Allah ya girmama shi fiye da sauran watanni 11, inda Allah ya sauko Qur'ani littafin da yake shine muke tinkaho da shi, shine shari'ar mu, shine muke mai biyayya. Abinda ya ce mimi wanda ya ce mu bari kenan yana da girma. Abinda muke horon musulmi da shi na farko dai shine jimurewa da hankuri da yahewa, saboda dan adam duk inda yake tsakanin shi dan uwan shi inda Allah ya hada ku zama a gida ne, a ma'aikata ne, a unguwa ne, a gari ne, dole sai ai hankuri da juna dan kowanne mutum da irin halin shi. Abinda za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce koda mutum ya zage ka, baske zagi shine farkon hada, kace Allahumma inni sa'il Allahumma inni, ka ga wannan magana ka kyale shi, idan baka rama ba Allah zai rama maka. Dan haka mun girmama wannan wata, saboda muna ga abubuwan da suke faruwa koda a cikin hanyoyi, wani mai mota zai zo gitta ma wani ko mai moto sai ka aiko ana neman a dubi suna, kuma anan ba mu cewa shaitan, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa a wannan wata ake bude kofofin aljanna, a rufe kofofi na wuta, a kama shaitanu a daure. Kenan in kaga wani ragowa ko wani tashin hankali daga garemu, mu ne ina adam, anan ba mu zargin shaitan. Dan haka ayi hankuri a jure. Kwana 30 a rayuwa ba kun bane, kaman gobe za ka gani, kwana 2 za ka gani ya kare insha Allah, a daure a jure.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
Amurka ta kwace wani jirgin dakon kayan Koriya ta Arewa sabili da keta sharuɗin takunkumin ƙasa da ƙasa mataki irinsu na farko a daidai lokacin da ake ƙara takun saƙa tsakanin ƙasashen biyu dangane da ayyukan makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. Hukumomin ƙasar Indonesia sun kwace jirgi mai suna Wise Honest, jirgin dakon kayan Koriya ta Arewa na biyu mafi girma watan Afrilun shekara ta 2018, yayin da yake safarar ton 25,000 na coal zuwa Indonesia da kudinsa ya kai $3 million. Daga baya jami'an ƙasar Indonesia suka mika wa Amurka jirgin a watan Yulin da ta gabata. Jami'an kuma suka ce jirgin yana hannun Amurka akan hanyarsa zuwa Samoa.
To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ya bada umurni Solomon Abu da injiniya mu na wannan hantsin wato Jim Cook. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.